yau 23 ga watan Ramadan hijira ta 1445 wanda ta yi daidai da 2 ga watan 4 shekara ta 2024 ta miladiya. Yau za mu yi majalisi na 23 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin Alƙur'ani wanda muke yi a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi, kuma tafsirin da muke a cikin watan Ramadan na wannan shekara ta 1445 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau za mu tashi suratul Fatir insha Allah. Sai dai kafin nan bari mu amsa tambayoyi da ƴan uwa suka turo. Wannan yace assalamu alaikum, Allah ya sa malam ka gama da duniya lafiya, amin. Wannan yace tambaya ta ita ce har kwana nawa ya kamata mutum ya yi sallar istikhara kafin ya yanke hukuncin zabinsa, kasancewar ina jin rinjayen ɓangare ɗaya a tsakanin abinda nake neman zabin Allah. Wato ita istikhara babinta babin addu'a ne, ita kuma addu'a al-asl akanta ana maimaitawa. Allah yana son inna Allaha yuhibbul mulhina fi du'a, Allah yana son masu naci wajen addu'a. Naci din shine kai kai, saboda haka mutum ya tayi har sai Allah ya hukunta abinda Allah ya hukunta, saboda haka babu wani abu da ya kayyade lokaci. Akwai lokacin da zai zama to sau ɗaya ma za ta yi istikhara, in kai istikharar shikenan sai ka fuskanci abinda za ka yi, kuma abinda Allah ya tabbatar ka tabbatar a zuciyarka cewa shine zaɓin Allah. Istikhara ba wani abu mutum yake gani a mafarki ba, ba ma kuma ma wani abu da za ka ji ne, ba lallai ya zamanto wani abu ya rinjaya a cikin ranka ba, duk da yake ɗaya daga cikin alamun cewa wannan shine zaɓin Allah. Amma abin da yake tabbatar da istikhara shine natijar abin da ya tabbata, in ya yiwu to wannan shine zaɓin Allah, in bai yiwu ba wannan shine zaɓin Allah. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi wata ɗaya yana istikhara a kan cewar ko zai tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Sayyidina Abu Bakar ya sa aka tattara Alƙur'ani ya zamanto a mushaf a littafi guda. To ya yi tunani ya yi wannan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya wata ɗaya yana istikhara. Daga baya sai maslaha da yake gani sai ta rinjaya a gare shi kan cewa kada ya yi. La'alla hikimar Allah a cikin wannan da ya sarrafar da shi shine a lokacin nan Alƙur'ani bai riga ya shiga hannun mutane sosai ba, kar ya zamanto wato waɗanda yake sababbin shiga musulunci ko wanda suke nisa daga cibiyoyin ilimin addinin musulunci, manyan garuruwan musulmi, ya zamanto sun kasa bambance, sun cakuɗa waɗansu hadisai da Alƙur'ani, ko su kasa tantance wato Alƙur'ani daga abin da yake ba Alƙur'ani ba. Saboda haka bai yi ba shi a zamaninsa, amma sai ga shi Allah ya yi wanda yake ya fito daga cikin zurriyarsa, shi ne ya sa aka fara yi, shi ne Umar ibn Abdulaziz, domin mahaifiyarsa daga zurriyar Sayyidina Umar radiyallahu anhu take. Sai ga shi ya yi umarni da a tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a shahid kun ga Sayyidina Umar wata ɗaya ya yi yana istikhara. To kuma wani lokaci abin ya danganta da irin muhimmancin abin, akwai abin da za ka yi sama da haka kana ta yi, akwai kuma abin da yake lokacin ba zai ba da damar ka tsawaita kana yi ba, kana buƙatar ka yanke matsayi a kai wanda ba zai ba da damar ka tsawaita lokaci mai tsawo kana yi ba. Saboda haka abu ne dai tunda babinsa babin addu'a ne, mutum ya yi gwargwadon iko. Kuma babban abu a cikin istikhara kamar yadda na ambata zan sake nanatawa shine abin da zai tabbatar maka kyautata zatonka ga Allah, cewa duk abin da ya faru wannan ka ɗauka cewa wannan zaɓin Allah ne, ka kyautata zato ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kar ka shiga abu kana ganin wato ba ka da sa'a, kana ganin wannan abun ba kyakkyawa, kana mugusta zato ga Allah cewa babu alheri. A'a, istikhara ma'anarsa ka nemi zaɓin Allah don ka samu kyautata zato gare shi jalla wa'ala. Sannan ya ce, sannan idan yana neman zaɓin Allah a tsakanin mutum biyu da suke neman aurensa, idan na zo wajen Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, malam ya zan ambata, domin ni ina cewa Allahumma in kunta haza zawajun haza zawaj khairun li to ka din ya an dan cakuda a larabcin kai da Hausa in ka zo wajen kai da Hausa ka fada to shi irin wannan idan mutum biyu ne kowa sai ke masa istikharar sa kace kai istikhara akan kai istikhara akan fa'ida kai istikhara akan salamatu dika istikhara ko kuma ke istikhara akan awwalu ke istikhara akan sani dubiyin ke anje ban ce ba amma ai istikhara idan mutum yayi niyyar yin abu ne amma kace Allah in ka san wannan shine ko wannan shine istikhara daya ina ganin babu hikima a cikin nan duk da yake ba wani abu ne wanda yazo ba amma dai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan hamma ahadukum bi amr idan ɗayan ku yayi niyyar aikata al'amari to kaga dole ka haddade wannan al'amari ne amma ba ka bar shi mu'allaq ba ko wannan abin da yake mu'allaq din ko wannan al'amarin alheri ne ko ba alheri bane saboda haka kowa sai ke masa nasa istikhara ko kowa sai ke masa tasa istikhara babun sababun addu'a ne ɗan uwa ko she kai istikhara nan ibada kake yi kuma kana kusantar Allah ne jalla wa ala da abin da yake wato daga cikin ayyukan mustahabbai tunda ba wajibi bane saboda haka tawassuli kake yi ibada kake yi saboda haka kada ka kosa a zama daya kai istikhara akan mutum biyu ko mutum uku kai da wannan sannan kai sallama ka saki raka'a biyu kai da wannan kai sallama ka saki raka'a biyu kai da wannan to har kuma ka ba mu Allah zabi a ga abin da Allah zai tabbatar Allah madaukakin sarki ya riko da hannayen mu
amin
to sannan wannan yace dan Allah malam a ja hankali mamu akan idan sallar tahajjud ko tarawi duk da cewa rike Qur'ani ma makaruhi ne amma hakan bai ishe su ba liman yana karatu su ma kana jin sautin su a rairai suna bin liman sannan su rinka distraction din sauran masu sallah nagode a sharuwa lafiya wannan tambihi ne muhimmi rike Qur'ani a cikin sallah ga wanda bai haddace alqur'ani ba babu wani karhanci a cikin wannan kuma an samu daga ayyukan sahabbai kamar yadda kuka sani maulanna na Aisha wani baranta ya ne musu limancin sallar tarawih yana rike alqur'ani yana karanta kun sanna na Aisha ta da Musa a dakin ta tana da nata cikakken alqur'ani lokacin da aka saboda haka yana rikewa yana karanta yana ja musu sallah to kuma ba a samu wani daga cikin sahabbai da yayi inkari ga Aisha radiyallahu anha akan ana yin wannan a gaban ta ta yadda da shi ba saboda haka sai ya zamanto nau'i ne na abin da ake ce ma al-ijma'u sukuti ijma'i wanda ake shiru akan sa bi ma'ana wani yayi aiki ba a samu wanda yayi inkarin sa ba amma mamu ga mamu shi ya dauki alqur'ani yana kiranta waɗansu malamai na zamanin mu kamar Sheikh Umar Hassan Fallata Allah ya ji kansa bil munasaba akwai Sheikh Umar Hassan Fallata ɗayan malami a masallacin al-Masjidin Nabawi yayi sama da shekara 30 yana karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam juma'ar da ta wuce ba wannan ba waccan Allah ya masa rasuwa duk wanda ya san in aka shigo ta babul faruq shine kujera ta farko da zaka same shi yana karantawa ya yanzu ya rasu ana karatun fathul bari sharhin bukhari banda sauran littafin sunna da ya karantar a wannan majalisin nasa da yake zama ya fi shekara 30 dan mu ma lokacin da muka je Madina mun je mun same shi yana wannan karatu kuma har muka baro har abin nan umra din nan ta karshe da naje na gan shi yana karantarwa Allah ya masa rahama Allah ya daukaka darajarsa to akwai dattijon wanda ya taba zuwa Najeriya Sheikh Umar Hassan mutum asalin sa mutumin Nafaɗa ne iyayensa suka yi hijira da shi ya taso a can yayi shugabancin markaz khidmatus sunnah nabawiyya ta jami'a islamiyya shi ma malamin hadisi ne zaman yana karantarwa a kusa da rauda shine cikin dukkan malamai shi yafi kusanci da rauda kujerar da yake karantarwa a lokacin yana da rai. To naji shi yana fatawa akan wannan cewa babu laifi mutum ya rike mamu ya rike alqur'ani yana bin sallah. Za a iya cewar dukkan wani aiki a cikin sallah in ba na jinsin aikin sallah ba wato ba a yin sa illa idan aikin ya rataya da maslahar sallah din to kamar asali akan wannan shine sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana rike da jikarsa Umama yar Zainab bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da ina limancin sallah yana dauke da ita akan wuyansa idan zai yi ruku'u sai ya ajiye ta in yayi sujada zai taso sai ya dauke ta ya mayar da ita inda take ya ci gaba da sallah da ita to kaga wannan aiki ne daukawa da saukewa amma yayi aiki ne wanda yake ya rataya da maslahar sallar saboda shi masallacin yana da buƙatuwar yayi wannan saboda kula watakila ya dauke ma yarsa sau wani sauƙi ne da take nema saboda haka ya zo ya sallah tare da ita kuma domin ya nuna mana sunna ne cewa babu laifi musamman a cikin al'ummar Larabawa da ake kyamar fita da ake kyamar ɗaukar ƴa mace da fita da ita to shi ba ma kawai ya ɗauke ta ba a cikin sallah ma ya rinka ya ɗauke ta don ya nuna irin abin da ake so iyaye su rinka nuna ma ƴaƴansu musamman ƴaƴa mata na jin ƙai da rahma to bisa wannan asali idan mutum ya rike mushaf yana rike da shi dan maslahar sallah tunda rike mushaf din da yayi domin ya rinka bin karatu to bisa wannan fatawa da aka samu daga cikin malamai wani yayi sai mu ce babu laifi illa barin sa shine yafi tunda shi mutum ya saurari karatun shi kansa ibada ne amma ba kowa ne wanda yake sauraron karatun yana da ƙarfin ilimin da zai rinka bibiyan karatun da sanin ma'anonin abin da ake karantawa amma la'alla idan ya tsaya yana kallo yana bin karatun a cikin takarda ko a cikin waya wannan zai sa zuciyarsa ba za ta rinka tafiya tana yana zancen zuci ba zai mayar da hankalinsa akan karatun to idan muka tafi akan halaccin yin wannan to akwai abubuwa guda biyu muhimmai da ya wajaba a kiyaye su abu na farko kiyaye alfarmar alqur'ani lallai mutum idan zai yi inda alqur'ani ne a hannunsa ya yi tanadin inda zai ajiye shi yanda masu wucewa wani ba zai je ba garin wucewa ta gaban sahu ya taka alqur'ani domin wannan yana yawan faruwa saboda haka lallai mutum ya yi kyakkyawan tanadi ta inda zai ajiye shi kuma yanzu ma da yake akwai waya hagan akwai waya sai ya zira ta cikin aljihu idan yayi akai ruku'u yayi sujada ya dago sai ya sa hannunsa ya dauko ta ya ci gaba da bin karatun ta abu na biyu wanda yake muhimmi shine wajibin wanda yake bin liman a inda liman yake bayyana karatu ya saurara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yana cewa mali unazaul qur'an me yasa aka sa wato ana jana a cikin karatu bi ma'ana yana karatu wani yana yi sai ya zamanto yana wani yana dauke masa hankali to wannan bai halatta mamu ya rinka yin haka ba saboda ibadarsa ya saurara ba ya yi karatun ba tare da liman daga cikin barnar da ke cikin wato ya rinka bin karatun shine zai rikitar da wanda yake kusa da shi ya dauke hankalinsa karatun liman zai ji ko kuma nasa karatun zai ji to wannan abubuwa guda biyu lallai a kiyaye su ga wanda suke daukan alqur'ani a mamu da suke daukan alqur'ani suna bin karatu duk da dai yake rashin yi din shine yafi amma ba za mu rufe kofar ba bai dace a rufe kofar ba tunda an samu malamai masana sunna sun yi fatawar da halaccin yin haka ko musamman ganin asali shine dukkan aiki wanda yake domin maslahar sallah ne to ba a hana shi domin shi wannan aikin dan maslahar sallah ne abinda zai sanya ka kadira ƙara samun nutsuwa a cikin sallah maslahar sallah din ne ba wani abu ne wanda yake bashi da alaka da sallar ba. E to ai shine saurar ai na faɗa sauraron karatun liman shine yafi amma ga wanda yake shi bashi da cikakken ilimin da in yana bin karatun zuciyarsa za ta tsaya yana sanin ma'ana ko kuma dadin karatun zai rike zuciyarsa to baka hana masa ba ya zamanto yana duba alqur'ani din domin wannan zai rage masa wato zuciyarsa ta tafi wani waje yana ta yawo a cikin tunani na'am ko shi ma mun sha tambihi akai inda an rama yana ka yake karatu sai dai shi wannan ai da sauki ba a sallah bane shi wannan ba a sallah bane ai dadin karatun ne yake diba shi wannan ba ma tsanantawa a nan wajen ba kamar a cikin sallah ba na'am ban ji ba so an ji nutsuwar ta fi sauraro amma mutum ya ji qur'ani yana mai ruwa da daɗi shi ma ya bi abin kar a tsananta sauraron dai shi ne ya fi to kafin an rama ya ja baki ita wannan sura suratul fatir an kira ta kenan suratul fatir haka take a littafin tafsiri da haka aka ambace ta tana da wani suna shine suratul mala'ika haka Imam al-Bukhari ya ambace ta a cikin kitabut tafsir da Imam at-Tirmidhi shi ma a cikin sunan dinsa da yake da Bukhari da at-Tirmidhi duk sun yi kitabut tafsir a cikin babukan da suka tattara na hadisai akwai hadisan da suka zo na tafsirin al-Qur'ani suka bi sura to wajen da suka zo suratul Fatir sai suka ce suratul mala'ika suran mala'iku to shi yasa ne ma al-Imam as-Suyuti a cikin littafinsa al-Itqan fi ulumil Qur'an wajen bayanin sunayen surorin Al-Qur'ani da ya zo wannan surar sai ambace ta da cewa tana da suna guda biyu da suratul Fatir da suratul mala'ika amma ambatanta suratul Fatir saboda abinda surar ta bude da shi alhamdulillah fatiris samawati wal ard fatir amma mala'iku saboda shi ma abinda ya zo a cikin surar naja'ilil mala'ikati rusula ambatan mala'iku da kuma hadda ambatan halittarsu to shi yasa aka kira ta suratul mala'ika har aka samu daga cikin malamai na sunna malaman hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ma malaman tafsir suka ambace ta cewa sunanta suratul ana ambatanta da suratul mala'ika to wannan sura ta kunshi tabbatar da aqidar musulunci da bayanin ayoyi masu nuni akan kadaituwar Allah jalla wa ala ta hanyoyi daban-daban ayoyi waɗanda suke nuna a cewar wato sanin waɗannan ayoyin yana kaiwa zuwa ga tsoron Allah kuma alamar masu tsoron Allah shine wato masu ilimi da ayoyin Allah sannan surar ta kunshi rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ƙaryatawa da yake akan wato waɗanda suke ƙaryata shi akan abinda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi kamar yanda alqur'ani yake cike da rarrashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan surar ma a wurare daban-daban na wannan sura an ta kunshi wato rarrashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a farkon surar wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zubri wa bil kitabil munir to sannan kuma surar ta kunshi bayanin wato bayanin muminai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yadda Allah madaukakin sarki ya keɓance su da ke cewa ba su daidai da ya sifanta su da rahayyu ya ce wa ma yasawil ahya'u wal amwat sannan ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama ce thumma awrathna al kitaba alladhina istafayna min ibadina duk ya ambace su da sifofi daban-daban waɗanda suke nuna wato a kyawawan halinsu da kuma alamar cewar shiriyar da Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta mai da su irin abinda suka zamanto da har Allah tabaraka wa ta'ala yake yabansu a cikin da har Allah madaukakin sarki yake yabonta yake yaba musu to waɗannan mahawir guda uku sune manyan wato turaka na wannan sura daga cikin surori waɗanda yake a Makka aka saukar da su sai mu shiga sura bismillahir rahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وصناك ومضى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس
saboda sifofinsa na kamala da cika da ɗaukaka da ya cancanci yabo ko da masu yabon ko babu masu yabon ko an yi yabon ko ba a yi yabon ba shi ya cancanci yabo shi yasa ya yabi kansa da kansa yace alhamdulillah shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu mai san yabo irin Allah min ajli zalika madaha nafsa dan haka ya yabi kansa to idan ku haka Allah yake to mu muka fi cancan din ku Allah yana so da har ya yabi kansa to mu ko ya kamata mu ya fi cancanta mu yabe shi shi yasa fadin alhamdulillah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tamla'ul mizan tana cika mizanin bawa wa subhanallah walhamdulillah tamla'an subhanallah da alhamdulillah ya samawati wal ard ko kuma tana cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa kaji kalmomi biyu kawai saboda haka Allah yace alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah cewar yabo din nan jinsi ne wanda ya kunshi hatta godiya asali yabo sawa'un an yi ni'ima ko ba a yi ni'ima ba wato kana yabon wanda ya cancanci yabo ko ya yi ni'ima ko bai yi ni'ima ba to Allah koye mana ni'ima ko bai mana ni'ima ba ya cancanci yabo ballantana kuma ya yi mana ni'ima saboda haka cewa alhamdulillah godiya ta shiga ciki wato yabo da godiya na Allah ne shi kadai fatir samawati wal ard sai sifanta kansa da waɗannan sifofi da wannan sifa mahallicin sammai da ƙasa mahallicin sammai da ƙasa a yadda ba a bisa wato misali wanda ya gabata ba domin ma'anar fatir shine khaliq ma'anar fatir da khaliq ma'anarsu ɗaya mahallici sai dai shi fatir ya bambanta da khaliq da cewar shine akwai ƙarin ma'ana a cikin fatir wanda ba ta cikin al-khaliq shine al-infiradu bil ibtida'i li khalqiha wato kadaituwa da fara halitta da fara yin halittar kadaituwa da fara yin halittar wannan sifar al-fatir ne shi yasa wato ibnu abbas radiyallahu anhu yana cewa bai san ma'anar fatir ba sai da waɗansu larabawan daji su biyu ƙauyawa suka zo suna rigima a tsakaninsu akan wata rijiya wannan yana cewa ana fatartuha sai ma yana cewa ana fatartuha ni na fara hakata wani ɗaya ma yana cewa ni na fara hakata yace sai na fahimci abin da ake nufi da fatir shine yana kawowa Imam Suyuti ya kawo shi a cikin al-Itqan wajen cewa akwai tafsiri da larabawa su suka san shi daga yarensu to shine ya kawo wannan a bisa misalin wannan ma'anar al-Qur'ani da za ka gano daga harshen larabawa shine buga misali da wannan yace kaga Allah da yace a wani lokaci yana cewa daidai aka fita sa halitta amma ba Allah ya kufa halittar wani ba shine mai kagen halitta daga cikin saninsa daga cikin iliminsa da hikimarsa to wannan sifa ce wadda cancanci a yi wato ba a taba yi ba Allah da wannan sifa a cikin addu'o'i daban-daban annabi yusuf yayi tawassuli da ita fatirus samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin a cikin addu'ar safa da yamma allahumma fatirus samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada rabba kulli shay'in wa malika rabba kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta rabba kulli shay'in wa malika ya cikin addu'ar dai أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم كيت دفاف كيت ديم ما كيت إن كذو كنت يا كذا أنا توصلي دوانا طب وده هك سوناني ده أكيد توصلي ده شيء كن الدعاء ده كم ده الدعاء كمر ما الدعاء تفي الدري تاش الدري اللهم رب السماوات اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك دعاء كن الدعاء hadisin Aisha radiyallahu anha to wannan ya nuna mana muhimmin tabbatar da wannan sifa ta Allah ja'ilil mala'ika ja'ilil mala'ikati rusula me sanya mala'iku wato manzanni ɗan aike ma'aikata ma'aika wanda Allah yake aikan su wato ya zuwa ga annabawa da kuma ya zuwa ga zababbun bayinsa tunda Allah yakan aiko mala'iku ya zuwa ga annabawa kamar da yake aiko mala'ika jibril to kuma waɗannan wato mala'iku halitta ne na Allah tabbatar da su wannan imani wannan yana daga cikin shikacikan imani da surar ta tabbatar imani da al-ghaib shine imani da mala'iku Allah ya tabbatar da mala'iku karka ce dan baka je laboratory kaga mala'ika ba kuma telescope bai nuna maka mala'ika ba microscope bai nuna maka mala'ika ba equation bata nuna maka mala'ika ba kace babu mala'ika Allah ya tabbatar da samuwar waɗannan halitta na Allah shine mai sanya mala'iku su zamanto jakadu wato ƴan aikin Allah masu aiwatar da umarnin Allah akwai wanda suke zuwa da wahayi zuwa ga annabawa kamar mala'ika Jibril yana zuwa da wahayi zuwa ga annabawa akwai ma wanda ma ba mala'ika Jibril ba wanda suke zuwa da zartar da umarnin Allah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikan duwa su mala'ika jibril yace Allah ya aika maka mala'ikan du'a da ka umarce shi da wanda da abin da zai mala'ika yace masa in shi'ta tabaqta alaihimul akhshabain in kaso zan hada musu wa'annan du'a sun guda biyu na matsayi makan gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yana fata a samu daga cikin tsatsan su wanda zasu bauta ma Allah ba sa shirka da shi to kaga shi wannan mala'ikan na du'a su ya zamanto dan aikin Allah ne ma'aikin Allah wato wanda Allah ya aiko shi rasul ne jakada ne na Allah akwai daga cikin su wanda Allah yake aikowa ya zuwa ga sauran zababbun bayi kamar Allah ya aiko mala'ika Jibril zuwa Maryam bayan ko ba annabiya bace waɗansu kuma mala'ika kamar yanda kuma Allah ya aiko mala'iku ya zuwa ga waɗannan mutanen na Bani Isra'il da mai cutar baras da mai sanko da makaho suka yi musu jarabawa suka yi musu ibtila'i daga baya wanda ya ci jarabawar ya ci wanda bai ci ba bai ci ba to sannan akwai daga cikin mala'ikun waɗanda su ma manzanni ne ba ta fuskar wahayi ba manzanni ne ta fuskar saukar da arziki kamar Mika'il kamar yanda ya zo a cikin hadisi cewa shi ne wanda aka wakilta shi da ruwan sama da saukar da arziki da tsirrai da fitar da tsirrai akwai kuma wanda yake an sanya shi shine mai hura kaho shine Israfil akwai wanda kuma an sanya shi shine mai gadin wuta shine Malik wanado ya Malikul yaqdi alaina rabbuk akwai kuma Malakul Maut wanda shi ma aiko shi ake kaje ka dauki ran wani annabi Musa ya ganshi ya zo ya bayyana a gare shi kamar yanda ya zo a cikin Sahihul Bukhari saboda haka waɗannan mala'iku su ne masu zartar da umarnin Allah a cikinsu akwai al-mu'aqqibun wanda suke bibiyan juna wanda suke zuwa da safe su tashi da yamma da wanda suke saukowa da yamma su tashi da safe wanda suke kiyaye dan adam daga umarnin Allah wato dabin umarnin Allah za su kiyaye ka akan duk abin da kake yi domin kar wani abu na cuta ya same ka. Allah ya sanya mala'iku da suke tare da dan adam suna kare ka, baka san da su ba, amma su suke kare ka. Har sai tukuna umarnin Allah ya zo sai su kare ka. Sai umarnin Allah in ajali ya zo shikenan sai su kare ka, sai ajali ya tabbata. Akwai mala'ika wanda Allah yake saukarwa ya zuwa ga alƙalai masu adalci don su rinƙa musu katari, su rinƙa saita fahimtarsu, su rinƙa saita su wajen hukunci, su yi hukunci da adalci. Kamar yadda ya zo a hadisin Anas ibn Malik a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi, cewa wanda ya nemi alƙalanci ya kama ƙafa don a bashi kai a ƙyale shi da kansa, wanda kuwa bai nema ba tilasta masa aka yi, to Allah zai saukar masa da mala'ika da zai rinƙa yusaddiduhu, da zai rinƙa gyara, wato da zai rinƙa saita shi, zai rinƙa sanya shi ya yi katari ya dace da daidai. To kaga duk waɗannan wato rusulan ne. To su waɗannan mala'iku Allah ya sifanta su da cewa uli ajniha, ma'abuta fukafukai, matna biyu biyu, wa thulatha uku uku, wa ruba'a da hudu hudu. Wato akwai masu fukafukai biyu biyu, akwai masu fukafukai uku uku, akwai masu fukafukai hudu hudu. Yazidu fil khalqi ma yasha, yana ƙari a cikin halitta da abin da ya so. Wato zai ƙara a girman halitta da adadin ma fukafukan na mala'iku da kuma sauran abubuwa na halitta wanda Allah zai ƙara su ga asalin halittar, amma sai Allah ya ƙara. Yanzu kamar kyakkyawan sauti da Allah ya ba mu Annabi Dawud da kuma Allah ya ba mu a cikin wannan al'umma Abu Musa al-Ash'ari da Usayd ibn Qudayr, kaga ai kowa Allah ya bashi halitta ya bashi sauti ko, amma wani sautin in ka ji shi sai ka kamar kai sujada saboda daɗi. Haka Allah to yazidu, yana wannan shine yazidu fil khalqi ma yasha. Yasa Ibn Abbas ya fassara shi da cewa husnul saut, kyakkyawan sauti. Wani Allah ya halicce shi kuma sai ya ƙara masa a cikin halittar tasa da wani abu wanda bai ba mu sauran ba, wanda yake kuma wannan Allah ne kadai yake. Duk yanda kai ka samu wannan ba za ka samu ba. Duk yanda kai ko ba a kasuwa mene za ka je ka saya ba. Yanzu ko irin ƴan harkar entertainment, ƴan harkar abubuwa na nishadi da sauransu, ai sai dai su samu mai zaƙin murya su ɗauke shi ya musu waƙa, amma babu wani asibiti da ake zuwa ko wani magani da ake sha ko wata tiyata da ake da za ta baka zaƙin murya. Wannan Allah ne yake yazidu fil khalqi ma yasha. Ko kyakkyawan sura, ko kyakkyawan sura. Yanzu kana gani waɗansu suna nan saboda su a halittarsu Turawa da waɗansu ɓangare na Larabawa a halittarsu su leɓansu ɗan siriri kamar fensir haka yake. Sai su je su yi operation a tura musu wani abu, kaga hatsan ya, kaga leɓan ya wani kumbura, ai musu plastic surgery harshen ya kumbula, su canza halittar Allah. Sai ka gansu sun ƙara muni, sai ka gansu ƙara muni irin leɓan masu leɓan mu ƴan Afirka da Allah ya bamu leɓe. Leɓan yanda Allah ya yi mana shi ya sa mana kyau na halittar, su ba za su samu wannan kyan ba, saboda Allah shi ne yake wannan yazidu fil khalqi ma yasha. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, haqiqa Allah mai iko ne bisa komai, komai zai iya yi. To amma abinda yake kebance, abinda ya tashi yi iradarsa, abinda ya so shi zai yi. Saboda haka a cikin Allah zai iya mana halitta ba irin wannan halitta ba. Ba Allah zai iya walau na sha'u Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa a cikin suratul waqi'a, da zai iya canza wa inna ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin, muna da iko mu musanya su da wanda suka fi su alkhairi, ko kuma ala an nubaddila amsalahum wa nunshi'ahum fima la ya'lamu, mu musanya misalun su mu tayar da su a wata halitta wanda su ba su sani ba. Menene yasa Allah ya yi mu a tsaye haka, bai yi mu mun tafura yin rarrafe kamar bai yi mu na yin rarrafe kamar kyanwa da sauransu ba, kamar kare ya sanya halittarmu a yanda take ya daidaita mu, to wannan iradarsa ce. Amma yana da iko bisa komai, yana da iko ya sa halittarmu ba a haka ba, amma takhsisin da ya mana a wannan ya nuna iradar Allah, nufin Allah. To sannan Allah ta'ala ya ce ma yaftahillahu linnasi min rahma, duk abin da Allah ya buɗe ma mutane na rahama, na jin kai. Jin kai a nan rahama ana nufin wato ni'ima, ko ta sama ko ta ƙasa, kamar ruwan sama da arziki, da aminci, da lafiya, da ilimi, da annabci, duk wannan yana daga cikin rahmar Allah. To abinda duk Allah ya bude ma bayinsa na rahama, abinda duk Allah ya bude ma mutane, ya buda ma mutane na rahama, fala mumsika laha, ba mai rike ta, ba wanda ya isa ya hana wannan rahamar ta zo. Wa ma yumsik, abinda kuma ya rike, fala mursila lahu min ba'di, babu mai sakin sa a bayan rikewar da Allah ya yi. Ba'dihi damirin yana koma ya zuwa ga abinda ake fahimta, masdarin da ake fahimta daga wa ma yumsik, ai babu mai ikon sakin sa ya bayar da shi bayan ya riga ya rike shi. Wa huwa al-azizul hakim, shine mai rinjaye, wato shine ubangiji mai mabuwayi, mai rinjaye akan dukkan al'amarinsa. Yana aiko da abu, yana aiko da rahmarsa, yana kuma rike ta a bisa yadda mashi'arsa take so, yadda yake so. Wani kaga Allah ya saka masa, wani kuma ya Allah madaukakin sarki ya rike. Shine al-hakim, wato gwani, baya aikata wani aiki face da ilimi, kuma in ya tashi aika shi ya kyautata shi, in ya tashi aikatawa ya kyautata shi, nuna hikima a cikin dukkan halittar Allah. Haka za ka gani, hatta sakin arzikin da rike arzikin duk akwai hikima a cikin wannan. Saboda haka hatta tashin dala da saukarta ga baki daya duk da hikima Allah ne yake yi. To an rama ya ce mai addu'a Allah ya ƙara sauke ta. Amin. To akan wannan yana daga, akan wannan ne wato yake daga cikin jinsin yabon da Allah maɗaukakin sarki yake ma manzo, da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ma Allah a cikin sallah. Kun san daga cikin azkar din bayan sallah, kamar yadda yazo a hadithin Mughirah bin Shu'bah da ya rubuta ma Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma, cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa bayan kowace sallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Allah babu mai bayarwa ga abinda ka, babu mai hanawa ga abinda ka bayar, ba mai bayarwa ga abin da ka hana. Kuma ma'abucin rabo, wato ma'abucin ƙoƙari, ƙoƙarinsa ba zai amfane shi ba in ba kai ba. Ƙoƙari ba zai amfani mai ƙoƙari ba a wajenka, a wannan amfanin yana gare ka. To wannan kalma ce ta yabo wadda gashi daga nan abinda Allah ya nuni gashe shi kenan a cikin Alƙur'ani. Sanin wannan yana daga cikin abin da zai ba mu mutum tsoron, yana da cikin abin da zai ba mu mutum aminci da Allah, da imani da ƙaddara. Ka aminta da Allah cewar al'amari gabaki ɗaya a hannunsa yake, kuma babu yadda za a yi wani abu ya fita daga cikin ikonsa. To sanin wannan zai sanya mu mutum ya ƙini da Allah, zai sanya mu mutum ya huta daga tashin hankalin rayuwa, da ɓacin rai, da ƙuncin zuci, da hanƙolan abin da yake dama ba naka ba ne, kuma dama ba za ka samu ba. Ko kuma in ka rasa, ka rinƙa bibiyarsa, ka zamanto kana zaune cikin baƙin ciki da damuwa, bayan yayin da ya tafi babu mai iya dawo maka da shi, babu mai iya hana shi tafiya in ba Allah ba. To maimaita wannan a kowace sallar farilla tana daga cikin abin da yake tabbatar da wato tauhidi a zuciyar ɗan adam. Kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce a cikin wannan addu'ar akwai tauhidur rububiyya, cewa Allah shine kadai. Dan wannan ayar tana nuna tauhidur rububiyya, abinda duk Allah ya bayar babu mai hana shi, abinda kuma duk Allah ya rike babu mai bayar da shi. To wannan tauhidur rububiyya ne, aikin Allah kenan, ba wanda ya isa yin wannan. To sannan kuma ga tauhidul uluhiyya a cikin ɗaya bangaren na ita wannan zikirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, shine wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd, amfani baya amfanan mai kokari a wajen Allah, amfani ana samun sa ne kawai a cikin bautar Allah. Wannan tauhidul uluhiyya ne. To sannan yawanci mutane wajen wannan addu'ar sukan yi kuskure. Kun ga bayan sallah ana la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wurare uku daban ana yi daga an yi sallama, kamar yadda yazo a hadisin Ibn Zubair, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين له النعمه وله الفضل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. To kun ga akwai la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah, wadansu sun yi wannan, sai kuma sai allahumma la mani'a lima a'tayt, ita ma ka sake maimaita kalmar tauhidi din nan wannan tahlil din domin kamar yadda Mughirah ibn Shu'bah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hailala da wannan kalmar ka sake maimaitawa kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kai allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd sannan idan kai tasbihi 33 da hamdala 33 da kabbara 33 ka cika na 100 din da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir to wadansu suka yi sau daya sai su ce ai tunda duk suna biyo la ilaha suna biyo wannan hailalan ne sai duk a hada kawai a yi su gabaki daya a'a wurare uku a kula da wannan sau da yawa mutane suna yin wannan kuskuren su shigar da wannan cikin wancan to sannan Allah ta'ala yayi kira ga mutane yace ya ayyuhan nas ya ku mutane wannan khitabi ne kira ne ya zuwa ga dukkan al'umma musulmi da waɗanda ba musulmi ba a duk da asali an fuskantar da khitabin ga waɗanda aka saukar da alkur'ani gare su ne na daga quraishu waɗanda suke ba musulmi ba da kuma ma mu'minai din aka kira su da wannan amma kamar yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga mutane ga baki daya wannan kira ne ga jami'an mutane dukkan mutane har Allah ya nada kasa اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله دي مكو واتو مي كتنا نعمة الله معنى كسايا أكن غدير نعمة الله دو كما سو كركتا دا زوچيا يزوا غا يدا دا چوا ونن نعمة الله چي دو كما كركتا دا غبو بي دارة دا إتكن تا زوچيا يزوا غا سيطاء دا ون دي متا ونن نعمة تو سنن الله تعالى يتي هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض شن أكوي ون محلتي wanda yake a cikin halitta akwai wani mahalicci ba Allah ba da yake azurta ku daga sama da ƙasa la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai shi fa annatu ufakun dan haka ta yaya ake kautar da ku wato daga gaskiya daga tauhidin Allah tare da wannan ikrari da kuka domin tambayar da ta zo a cikin wannan umarni bayan an umarni bayan umarni da cewa ku tuna ni'imar Allah a gare ku to wannan ya nuna kan cewa idan ka tsaya kai tunani akan ni'imomin Allah to wannan zai sanya ka kai ikrari da tauhidi kuma haka yake domin babu wanda ya isa maka abinda Allah yake mahalitta babu wanda ya isa maka wannan ka duba ka gani yanda Allah yake sanya ka kake saukin bawani amma ka duba ka ga wanda suke da cutar koda yanda wahalar da suke sha wajen ai musu dialysis wahalar da suke sha kan ai musu dialysis din nan amma ka ga kai kidney din nan naka a cikin jikinka baka sani ba ma kawai ake maka dialysis din nan shi yasa annab sallallahu alaihi wasallam dai daga cikin addu'o'in da aka ruwaito daga gare shi duk da hadisin bai inganta ba hadisin ibnu maja yana ce in ya fito yana ce allahumma alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani nagode ma Allah da ya tafi da cuta daga gare ni kuma ya bani lafiya mutum ka tuna wannan yayin da ka je wato ka tuna waɗanda su ba za su samu fitar da wannan cutar ba kodan su ba ta iya yi sai an je an kai su asibiti an yi gwaje-gwaje an kwashi jini an sa musu wani na'ura sannan a samu a fitar da wannan daudar kai ko baka san ma ana yi ba kawai ka je ka tsuguna wannan cutar ta fita babu wani wahala ba wanda ma ya sani kan cewa jikinka yana buƙatar wannan aka fitar da shi daga gare ka sannan kuma ya baka lafiya abinda waɗansu su Allah bai ba su ba waye zai maka wannan yanzu gashi nan muna gani na wanda ba Allah din yake ba na wannan tafiyarwar ka duba wahalar da ake sha kaga dai abinda Allah ne yake maka na ni'ima ko na tsarkake na tace jinin jikinka ta hanyar dialysis da koda take yi to kaga na Allah kenan to da kuma ya zamanto cewar rashin lafiya yayi ba za a yi wannan ba Allah ya kimsa ma dan adam basirar zai je yayi dialysis amma ka duba wahalar da ake sha a cikin wannan dialysis to ka tuna ni'imar Allah ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku wannan zai sanya ku wato ku kadaita Allah ku yi ikrari to shi yasa tambayar da ta biyo baya tambaya ce da take tabbata take ne da take amsarta shine ikrari shine babu mahalicci in ba Allah ba da yake azurtawa daga sama da ƙasa tunda tambayar shine shin akwai wani mahalicci ba banda Allah wanda yake azurta ku daga sama da ƙasa babu shine amsar ai babu mahalicci da yake azurta mu daga sama da ƙasa azurtawa daga sama ana fassara shi da cewa al-matar ruwan sama daga ƙasa kuma annabat tsirrai da Allah yake fitarwa amma wannan misali ne kawai wa illa arzikin da Allah yake saukarwa daga sama shine kadai ya sani tunda yace yana azurtawa daga sama akwai arziki mai yawa kenan da Allah yake azurtawa daga sama wani mun sani saboda yawan sa da kuma bayyanar sa kamar ruwan sama akwai kuma wanda bamu sani ba wanda bincike zai iya nunawa da kuma budi na Allah da zai bude mutane su samu har mutane su san shi yanzu da ai abubuwan nan na halitta duk suna nan ionosphere tana nan da ake harba abubuwa sigina take jiwa sannan a samu saukin sadarwa daya daga cikin kamfanunuka da suka fi kowanne arziki yanzu kamfanunukan sadarwa in telecommunications din nan su kamfanunukan MTN Airtel wane ne suna daga cikin kamfanunukan da a duniya da suka fi kowa arziki kuma suna amfani da arzikin da Allah yake saukowa daga sama ne abinda Allah ya halitta a cikin sararin samaniya wanda ya samar da hanyar sadarwa cikin sauki ta hanyar basira da Allah ya bude ma ɗan adam halittar tana nan amma Allah bai bude wannan ilimin ba sai lokacin da ya so wannan azurtawa ce da Allah yake daga sama to hanyoyin na Allah suna da yawa na arziki haka zalika daga ƙasa to sannan Allah ya yi makansa ya bucewa to idan kuka yi ikirari cewa babu mahalicci da yake azurta ku daga sama da kuma ƙasa to la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya ce shi in kun tabbatar da kadaituwarsa da wannan abin da yake yi to ku kadaita shi a cikin bauta dan haka ta yaya ake kawar da ku ga barin ikirari da tauhidi bayan inda kuka yi tunani a cikin ni'imominsa za ku tabbatar da shi to sannan Allah ta'ala yayi rarrashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in yukadzibuk idan suka karyata ka faqad kudzibat rusulun min qablik to fa haqiqa an karyata manzanni gabaninka wato ba kai aka fara karyatawa ba a cikin wannan kamar yanda aka karyata ka haka su ma aka karyata su suka yi hakuri har sai da wato nasarar mu ta zo musu to kai kusa ya rasulullah aula bi sabr kai ka fi kowa cancantar wato a hakuri shi yasa yakan ce sallallahu alaihi wasallam ana ahaqqu bis sabri min musa ni yafi cancanta ne hakuri daga musa domin abinda yasa kuwa saboda shi shine shugaban annabawa shine imamul mursali to wannan aka Allah ya rarrashe shi yace wa ilallahi turja'ul umur kuma ga Allah ake mayar da al'amura wato ga Allah ake mayar da al'amura dan haka zai yi maka sakayya ga abinda suka yi maka na ƙaryatawa su kuma zai yi musu abinda ya dace da su na ƙaryata wato manzon Allah da ya zo musu da sako saboda haka wannan ya kunshi alƙawari ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gargadi ga waɗanda suke ƙaryata shi to sannan Allah ta'ala ya sake khitabi ya sake kira na bani adam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna wa'dallahi haqq lalle alƙawarin Allah gaskiya ne ai babu sabani a gare shi nan alƙawarin Allah ana nufin dukkan labarurukansa duk abinda Allah ya faɗa alƙawarin Allah gaskiya ne akwai mutuwa akwai rayuwar kabari rayuwar barza akwai tashin alkiyama akwai wuta akwai aljanna akwai ni'imar aljanna akwai azabar wuta wannan duk alƙawarin Allah ne gaskiya ne akwai mahalicci da yake azurta ku daga sama da ƙasa in ba shi ba kuka yi ikirari cewa babu shi babu in ba shi ba to kamar yanda kuka tabbatar da gaskiyar wannan to haka yake tabbatar muku cewa alƙawarinsa fa gaskiya ne alƙawarinsa gaskiya ne Sheikh Abdul Majid Az-Zindani wanda yake ta fito da ayoyin alƙur'ani a cikin halitta wata ran ya taɓa mana tun muna samari yazo yi mana bayanin ayoyin alƙur'ani a cikin halitta da yanda abubuwan ilimi ya tabbatar da waɗannan ayoyi yace to kamar fa yanda waɗannan abubuwa ilimi ya tabbatar da su kuka gane cewa Allah ya faɗi gaskiya a cikin alƙur'ani to haka fa abinda Allah ya bada labari na gaibu shi ma gaskiya ne mutuwa na nan zuwa kuma akwai hisabi kuma akwai sakamako ko da aljanna ko da wuta saboda haka ku san wannan shine Allah yake ikrarin wannan wata gaskiyar ana faɗa maka ne a faɗe ta da jazala da gwabinta daga kuma wanda ta san yana faɗa ne da authority da sulta da iko da sani kamar maganar Allah idan ka idan jin sanin Allah ya zo maka da jin girman Allah ka ji ya ce inna wa'adallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne sai zuciyar sai ka ji ta buga sai ka ji ka samu nutsuwa wannan kurjinin maganar sai da ƙara ƙarfafa imani a cikin zuciyarka to sai Allah bayan ya faɗi wannan to kaga imani ya tabbata to sai kuma yayi wa'azi yace fala taghurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku al-ghurur shine ihamul naf'u was sala fima huwa durrun wa fasad afwan wannan na'am fima huwa durrun wa fasad wato bayar da wahami wato nuna a cewa akwai amfani da maslaha a cikin abin da yake hakikanin sa cuta ne da barna sai a kawo shi a surar amfani da maslaha amma asalin sa cuta ne to kada rayuwar duniya ta rude ku tai muku wannan ta kaddamar muku da abin da yake cuta ne da barna a surar abin da yake amfani ne da gyara ku dauka amfani ne da gyara me ake nufi da rayuwar duniya da kada ta rude ku ai abin da ke cikin ta na wato Allahu wargi da attaraf da ni'imtuwa da jin dadi to kada ta rude ku domin kana cikin wannan ka miƙe kafa kana tsammanin kai jin dadin duniya kai jin dadi kake yi kana cikin wannan sai kawai ka ji an ce ai yauwa na bashi mutuwa ta zo to kaga ka rayu cikin gudu baka yi tanadi ga ainihin rayuwarka ba ka manta da ainihin rayuwarka wanda ita ce ainihin rayuwar taka wanda zaka ga ranar alkiyama yayin da wannan rayuwar ta zo zaka ce ya laitani qaddamtu li hayati ya kaitona ina ma dai da na kaddamar da wani abu ga rayuwata ba nan bace rayuwarta ka canci kuma ranar alkiyama gashi Allah ya baka labari zaka faɗi wannan wanda ya rudu da rayuwar duniya a ranar lahira zai zo ya faɗi wannan to kada rayuwar duniya ta rude ku wato ku ci gaba da jin dadi da abubuwan jin dadinta ya zamanto ba ku yi tanadin lahira ba ba ku yi shirin mutuwa ba wala yaghurrannakum billahi al-ghurur kada mai rudi ya rude ku da Allah wato kada mai rudi ya rude ku shine shaydan kamar yadda Ibn Abbas ya fassara shi wato kada ya rude ku da Allah da hakurin Allah da saurarawar Allah ya rinka sanya muku guri cewa ai za ku samu gafara bayan kuma kuna ta wato aikata ayyukan sabo Allah ya gargade mu akan masu rudi guda biyu rayuwar duniya da shaydan kada rayuwar duniya ta rude mu haka Allah ya gaya mana sannan kada shaydan mai rudi ya rude mu an kira shaydan mai rudi saboda haka dabi'ar sa take a asalin halittar sa kenan ya rude ka shaydan ba zai taba sa maka amfani ba zai taba gaya maka abin da zai amfane ka ba sai ya ga ba yadda zai yi in ya ga kan cewa zai halaka in bai gaya maka amfani wato in bai gaya maka sharrin ba to shine har zai gaya maka amfani kamar yadda suke da Abu Huraira ba da ya kama shi yace sai ya kai shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam rana ta uku yace yau dai sai ya kai shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ka bari zan gaya maka wani abu da zai amfane ka in ka zo kanciya ka kai ayatul kursi shaydan ba zai kusance ka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqaka wa huwa kadhub yayi maka gaskiya amma makareci ne to in ba a cikin irin wannan hali ba babu yadda za a yi shaydan ya gaya maka amfani shi yasa ne ma malamai suka toshe hanyar istikdam amfani da aljanu wanda daga cikin su za a iya samun shaydanu su ne kafirai amfani da su wajen neman biyan bukata ko wajen magani saboda ba zai taba gaya maka abin da zai amfani ka ba sai dai ya rude ka shi yasa aka kira shi al-gharur wannan suna ne da Allah ya bashi gashi nan ayat da za ta biyo baya in Allah ya kai mu gobe ita za mu tashi wanda ta fassara cewa shi ake nufi da al-gharur din mai rudi wanda yake rudarwa to kuma shi rudi din kamar da muka ce wato a kaddamar maka abin da yake shine amfani shine maslaha amma hakikanin sa cuta ce da barna cuta ce da barna to babu mai gane wannan sai wanda ya dauki wannan wasiya ta Allah wanda ya dauki wannan wasiya ta Allah ya zama to tsakaninsa da shaydan kullum mawqifin tuhuma ne duk abin da shaydan ya sawwala maka kace ka ji shi a'udhu billahi minka sai ya bayyana akan yanda yake amma yayin da zaka dauke shi majibinci yayin da zaka dauke shi masoyi mai nasiha to shikenan ka fada cikin tarkon sa ya zamanto wato kai wato ka dauke shi a algharur wato ya tabbata gare ka cewa shi mai rudi ne ka yadda ya rude ka Allah ya kiyashe mu ya kare mu daga sharrin shaytan subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا نوامو دكتسانو مغاواتا ساتن ديوچي نا أفريكا تيفي ساتن ديوچي ما هي فنسا الله يمسى رسوى الله ما ربانك كغافر كامسى لك ساء الجنة مكومسى لك توفى كدرجسى أفريك نوامو وانديكي كل منا تاردشي أولنا مجلسي ألج أمر نرمضان إنيشيتيف yau da safi ya samu tsautsayi na karaya muna roƙon Allah ka dora karayan nan tasa Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka sa wannan abin ya zama to kafara da daukaka daraja a gare shi ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.